الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 12 ga watan Al-Muharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 10 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa shin akwai bambanci tsakankanin rukuni da wajibi kwarai da gaske tsakanin rukuni da wajibi akwai bambanci waye bambanta mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin hadisi na Umar Allah ya kara masa yadda hadisin da ya shahara da cewa hadisi Jibril hakanan da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda wanda hadisin na cikin sahihai wanda a cikin hadisin Ibn Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke ba mu labarin cewa wannan musulunci da Allah ya azurta mu da shi an gina shi akan ginshikai guda biyar shine yake cewa buniyal islamu ala khams a wata riwaya akan samu ala khamsi da'aim an gina musulunci akan ginshikai guda biyar ginshiki na farko manzon Allah ya ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na biyu sai ya ce wa iqamus sala na uku sai ya ce wa ita'uz zaka na hudu sai ya ce wa hajjul bayt na biyar sai ya ce wa sawmu ramadan waɗannan su ne ginshikan musulunci guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimlice su a wannan hadisi haka a cikin hadisi na Umar da Jibril alaihi salam ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da cewa menene musulunci yace masa mal islam manzon Allah yace masa al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tu'ti az-zakata wa tahujja al-baita wa tasuma ramadan ko kuma wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila anan ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zane ginshikan musulunci guda biyar wanda musuluncin musulmi baya inganta sai idan ya gina shi akan waɗannan ginshikai guda biyar sannan zai tabbata anan misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sanya mana game da musulunci cewa musulunci tamkar wata rumfa ce to amma wannan rumfa tana da ginshiki biyar ba ta tabbata sai da waɗannan ginshikai guda biyar farko kalimar shahada abu na biyu shine tsida sallah na uku bayar da zakka na hudu wato shine azumin ramadan na biyar shine hajji an gane ku dan haka waɗannan ginshikai guda biyar a sababin musan ɗaya daga cikinsu, to mutum yana iya kafirta ya bar musulunci idan mutum ya yi musan ɗaya daga cikin waɗannan ginshikai guda biyar. To dan haka misalin da za mu iya ganewa a kusa, idan muka koma a cikin abin da ya shafi hajji, hajji tana da abubuwa waɗanda suke rukunnanta ne wanda ba ta inganta sai da su, sannan tana da abubuwa waɗanda suke wajibai ne, sannan tana da abubuwa waɗanda suke sunnoni ne waɗanda suke mustahabba. Hajji tana da rukuni guda hudu, a sababin barin ɗaya daga cikinsu hajji ba ta inganta. Rukuni na farko shi ne niyya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ginshiki na biyu shi ne tsayuwa Arafa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa alhajju Arafa. Tsayuwa Arafa manzon Allah ya ce gaba ɗaya ita ce haji, ma'ana tamkar ya ce in babu tsayuwa Arafa babu haji, ma'ana duk wanda bai tsaya a Arafa to ba shi da haji. Ginshiki na uku shi ne ɗawaful ifada, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wani ya ƙawwafu bil baitil atiq. Ginshiki na hudu wato shi ne Safa da Marwa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa is'au fa inna Allah kataba alaikum as-saya. To dan haka waɗannan su ne rukunnan haji, wanda idan mutum ya bar ɗaya daga cikinsu to haji ta ɓaci, sai dai a kori gaba. To amma akwai abubuwa waɗanda suke na wajibai, misali ɗaukan harami daga miƙati, wannan wajibi ne a sababin barin shi haji ba ta ɓaci. Haka nan wato kai faɗawar rana ga wanda ya tsaya da rana a Arafa, ya bari rana ta faɗa, wannan wajibi ne. Idan ya fito kafin rana ta faɗa ya bar abin da yake wajibi, amma hajjinsa ba ta ɓaci ba. Haka misali kwanan Muzdalifa shi ma wajibi ne. Haka nan jifa na ran goma ga wata, da jifa na ran sha ɗaya, da na ran sha biyu, da na ran sha uku ga wanda ke nihin jinkirtawa, gaba ɗayansu waɗannan wajibobi ne daga cikin wajibatul haji. Haka nan kwanukan Mina sha ɗaya, sha biyu, sha uku, kwana Amina, a cikin waɗannan kwanuka su ma wajibatul haji ne. In mutum ya bar ɗaya daga cikin wajibatul haji, ko ya aikata wani abu da aka hana alhaji ya aikata lokacin da yake ɗauke da harami, to iya abin da yake kanshi shi ne ya ba da fidiya. In ma ya yanka rago, ko ya ciyar da miskini shida, kowane miskini ya ba shi mudu biyu, ko kuma ya yi azumi uku. Amma idan mutum ya bar niyya, ko ya bar tsayuwa Arafa, ko ya ƙi ɗawaful ifada, ko kuma bai yi Safa da Marwa ba, to wannan hajjinsa kwata-kwata ta ɓaci, ba maganar haji. Tambaya ta biyu da mine ne muka ce? Yawa, tambaya ta biyu ɗan uwa yake cewa mutum ne yake da mace biyu, ɗaya ma'aikaciya ɗaya kuma ba ta aiki, yaya ne zai yi adalci tsakankaninsu? Shi ne sai muke tambayar shi mai tambayar, kamar me yake nihi yin adalci tsakankaninsu? Shin yana nihi a wajen kyauta, cewa wannan tunda ma'aikaciya ce ba sai an bata ba, wannan ku bata aiki za a iya bata wani abu? Ko kuma misali ita wannan ma'aikaciya idan an bata jika, wannan tunda bata aiki a bata jika biyu? Misali haka kake ni? To abin da muke so mu sani shi yin adalci ga duk mutumin da yake da mace biyu ko sama da biyu, wannan wajibi ne, abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana. Shi ko yin adalci ga mutumin da yake da mace biyu ko sama da mace biyu yakan kasance a wasu ɓangarori guda uku zuwa hudu, ko kuma mu ce a ɓangare biyu, wanda ɗayan idan ka karkasa shi za ka ga ya koma kamar guda uku. Farko dai shi ne wato rabon kwana, abu na biyu shi ne annafaka. Duk mutumin da yake da mace biyu to wannan dole ne ya yi adalci tsakankaninsu, an gane ko, a wajen rabon kwana. Ba maganar cewa wannan mai daraja ce, wannan kuma ba mai daraja ba ce ba, wannan in na mata kwana biyu, wannan in mata kwana ɗaya, ko wannan in na yi kwana huɗu, wannan in yi biyu, to wannan kwata-kwata baya halatta, ko mun matsayin mace da ko mun kaskancinta, in dai a matsayin matanka suke dole ka yi adalci tsakankaninsu. Kai kaddara cewa ko da shugabar ƙasa ce ita macen, to dole ka yi adalci tsakaninta da ita matar da kake aure. A wajen rabon kwana dole ne ka daidaita su, in kwana ɗaya ka yi a ɗakin uwar gida to amarya ita ma kwana ɗaya za ka yi, in biyu ka yi a ɗakin uwar gida amarya ita ma kwana biyu za ka yi, baya halatta ka bambanta tsakankaninsu. Abu na biyu shi ne annafaka. In aka ce annafaka ya ƙunshi abubuwa guda uku. Abu na farko shi ne mazauni, dole ka daidaita tsakankaninsu a wajen mazauni. An gane ku? Me ake nihi mazauni? Ma'ana gida kenan, dole ka daidaita tsakankaninsu. Yanda ka sa wannan gida, ita ma wannan gida za ka sa ta bakin gwargwadon iya abinda Allah ya hore maka. Baya halatta ka bambanta su. Ko kuma misali, wannan ita ka kama gida, kai kake biyan haya, wannan ita kuma ta kama domin ma'aikaciya ce ita za ta ringa biya, wannan kwata-kwata baya halatta. Sai dai in ita ta ɗauke ma nauyin biyan haya, ta ce ita za ta biya. To wannan kuma don kanta wata kyautatawa ce ta maka, wanda kuma ya kamata ka gode mata. Sannan abu na biyu a ɓangaren nafaka shi ne wato ciyarwa. Dole ne ka daidaita su a wajen ciyarwa. Abincin da ka ba wannan, ita ma wannan haka za ka bata. Me muke nihi? Muna nihi wajen kalan abincin, quality ɗin shi kenan. Idan ka ba wannan shinkafa za ka bata. Baya halatta wannan ka bata shinkafa, wannan ka bata dawar gona. Domin shinkafa da dawa ta gona ba matsayinsu ɗaya ba. Sai dai in ita ce ta ce ni na fi son dawar gona domin ni ba kauyace ga abin da na saba ci. Amma in dai ba ita ba ta faɗa, to dole ka daidaita tsakankaninsu, baya halatta ka bambanta su. An gane ku? Amma misali ita wannan uwar gida ce tana da yara, wannan ita kuma amarya ce ba ta da ɗa, ita kaɗai ce kawai. Ita wannan uwar gida aƙalla abin da zai wadace ta ita da ‘ya’yanta misali kilo biyu, ita kuwa wannan amarya rabin kilo ma ya ishe ta. To a nan ita uwar gida in za adalci, a nan ita uwar gida ka ba ta iya gwargwadon abin da zai ishe ta ita da yaranta. Ita wannan amarya ita ma ka ba ta gwargwadon abin da zai ishe ta. An gane ku? Kenan kowace daga ciki za a ba ta gwargwadon abin da zai wadace ta. Amma wajen nau'in abincin dole ne ka daidaita su. Baya halatta wannan ka ba ta abinci mai kima mai daraja, wannan kuma ka ba ta abinci wanda yake koma baya. Sannan haka wajen tufafi dole ne ka daidaita su. Yanda ka saya ma wannan atamfa mai tsada, to wannan ita ma mai tsada za ka saya mata. Baya halatta wannan ka tsaya ka saya mata atamfa wadda ake kira wax, wannan kuma ka saya mata jaba, kwata-kwata baya halatta. In kai haka kayi zalunci. Dukkansu matanka ne, dole ka daidaita tsakankaninsu. Amma misali ita wannan turmi ɗaya baya wadatar ta sai turmi ɗaya da rabi, saboda Allah ya albarkace ta tana da jiki. Wannan ita kuma rabin zane ma yana wadatar, wannan rabin turmi ma yana wadatar ta, ko kuma turmi ɗaya yana wadatar ta misali. To a nan ita wadda turmi ɗaya baya wadatar ta, dole ka bata iya gwargwadon abin da zai wadace ta. Ita ma wannan ka bata gwargwadon abin da zai wadace ta. Wannan in sai turmi ɗaya da rabi, to dole ɗaya da rabi za a bata. Wannan in ɗaya yake wadatar ta ɗaya za a bata, dole ne ka daidaita tsakankaninsu. Kenan wajen nau'in tufafi dole ka daidaita tsakankaninsu. Ba ana nihi ba dole sai ka siyo musu kala ɗaya, a'a, ya zamanto kalite ɗin tufafin kenan ya zamanto ɗaya ne. Baya halatta a bambanta, wata a saya mata tufafi mai kima mai daraja, wata kuma a saya mata wanda yake ƙasa. Tare da cewa akwai magana ta wasu daga cikin malamai suna cewa mutumin da yake da mace biyu adalci, a nan suke cewa fa sharifatu bi qadariha wa daniyatu bi qadariha, wadda take mai daraja gwalgwadon iya matsayinta za ka yi mata, ita wadda take koma baya biyar talaka ita ma gwalgwadon matsayinta za ka yi mata. Misali wannan diyar masu kuɗi ce ka auro, ga irin abin da ta saba ci a gidansu, ga irin tufafin da ta saba sanyawa a jikinta. Gida daman gidansu ma bulo da bulo ne, dole ka suka ce dole ka gina mata gida bulo da bulo, kuma dole iya abin da yake gulgurin gidansu shi zaka mata wannan kuma da ka auro ta diyar talakawa ba kauya dawar gonar da ta saba ce ita zaka bata a tamfar da ta saba daurawa jaba ita zaka bata wannan fatawa malamai sun maida ta me yasa saboda anan babu adalci a karkashin wannan me yasa saboda kasancewar anan ba wadatar matan ka ake kallo kai ake kallon wadatar ka an gane ku kai ake kallo a matsayin ka na mai gida iya gulgudan abinda Allah ya hure maka shine zakai yanzu misali diyar masu kuɗi da ka auro ta sa bata saba girki ba dole kawo otar za a je a sayo mata fala ta jika biyar ko ta jika goma kai kuma duka sana'ar ka misali sai ka kewaya ka kewayo sannan da kil a samu kilan shinkafa shin za a kura maka cewa dole sai ka kawo jika biyar ko jika goma a je a sayo mata abinci a otar a nan kenan in ta aure ka dole za ta yarda ta amince in dai har tana son zama da kai da gulgudan iya abin da yake samun ka to dan haka a nan kenan shi mai gida shi ne ake kallon wadatar shi ba wadatar matar shi ba dan haka ubangiji ta'ala ya ce liyunfiku zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah ubangiji ta'ala ya ce ma'abucin yalwa ya ciyar gulgudan yalwarsa wanda aka kuntata arzikinsa ma'ana ya zama talakka ubangiji ta'ala ya ce shi ma ya ciyar gulgudan iya abin da Allah ya hore masa to dan haka a nan kenan idan mutum yana aure da ma'aikaciya da wadda ba ma'aikaciya ba akan waɗannan abubuwa da muka zana dole ya yi adalci tsakankaninsu dole ne ya daidaita amma abin da ya shafi wasu kyaututtuka da wasu abubuwa wannan kuma gwalgwadon iya biyayyar da mace take ma da da'ar da take maka shine gwalgwadon iya alkhairin da za ka yi mata amma tare da cewa domin toshe kafa wadda take ta barna don kada ka hasa wutar fitina a cikin gidanka koda wani abu ne zaka yi musu na kyauta wanda Allah bai wajauta maka ba akan abubuwan da muka zana to kai kokari ka daidaita tsakankaninsu an gane ko kai kokari ka daidaita tsakankaninsu koda ɗaya tafi ɗaya kyautata maka sai dai in abu zaka yi wanda yake na uwe sakamako ne akan kyautatawar da ta maka domin duk wanda ya kyautata maka ya cancanci a yi masa mukafa'a me ake cewa mukafa'a shine sakayya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mana man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw an qad kafa'atumuhu aw kama qala manzon Allah yace duk wanda ya kyautata muku ku sakauta masa manzon Allah yace in ba ku da abin da za ku sakauta masa ku yi ta masa addu'a ta alkhairi har akai lokacin da za ku ga cewa lalle a yanzu kun sa kauta masa akan alkhairin da ya yi kaga anan ya nuna cewa in kana da mace biyu ɗaya tafi kyautata maka to anan ya kamata kai kokari kai mata sakayya akan kyautatawar da take maka domin ta ci gaba da yi an gane ko domin ta ci gaba da yi amma in ka tabbata in ka mata wani abu fitina za ta kunnu a cikin gidanka to anan sai ka yi kokari haka nan ma ka rutse ido a kan sakayyar da za ka ma ita mai kyautata maka in ya so daidaita su yi musu in kana so ta bayan fage kai mata wani abu wanda yake na alkhairi ka ja kunnanta cewa kar ta faɗa domin in ta faɗa akwai matsala da za ta biyo baya duk da cewa mata ba su cika rubon asiri ba ko da ka ce kar a faɗa wata rana sai ka ji wannan magana za mu tashi babi na gaba a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na cewa mumini ya kamata ya zamanto mai kamewa ya zamanto mutum ne wanda yake nutsatsi yana da kwarjini don haka mumini ana buƙatar ya zamanto yana da kamewa a cikin maganganunsa in ka ji magana to kar ka yi gaba da ita ka yi ƙoƙari ka tabbatar da gaskiyar wannan magana in ka tabbatar da magana ce ta gaskiya sai ka tsaya ka yi nazari shin akwai wata fa'ida game da yin gaba da wannan magana ko kuma babu wata fa'ida idan akwai amfani na addini ko na rayuwa gaba game da yin gaba da wannan fada to ba laifi anan kana iya yin gaba da ita in ka tabbata wannan fada da kaji akwai matsala in kai gaba da ita to baya halatta kai gaba da wannan zance in babu amfani na addini ko na rayuwa game da yin gaba da wannan zance to kada ka bata lokacinka ka ja bakinka ka kare dan haka ana buƙatar mumini ya zamanto mai kamewa a wajen maganganunsa haka nan mumini ya zamanto yana da kamewa a wajen taharrukatin shi idan yana zaune ya zamanto mutum ne yana da kamewa yana da nutsuwa ba a buƙatar ya zamanto mumini ba ya da nutsuwa ya zamanto ya waiwaya nan ya waiwaya nan ko ya zamanto sai wasanni wannan kwata-kwata bai dace ba haka a wajen tafiya ana buƙatar mumini ya zamanto yana da nutsuwa me ake nihi da natsuwa ya zamanto kana taki kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya ɗabi'antar da kai babu wata takama babu wani jiji da kai babu wato wani saurin da zai fitar da kai daga cikin hayyacinka kuma babu yawan waiwaye a cikin tafiya ana buƙatar ya zamanto mumini yana da kamewa to shine anan malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wata'ala wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ubangiji ta'ala ke fada wa ibadur rahmani bayi na ubangijin da ya siffanta da rahama rahama wadda take gamammiya wadda ta hada muminai da kafirai a nan duniya kuma ta ke banta da muminai a gobe kiyama shine yace wa ibadur rahman bayin ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya allazina su ne waɗanda yamshuna alal ardi hauna suke tafiya a ban ƙasa a nutse an gane ko menene natsuwa a wajen tafiya shine kada mutum ya ringa sauri a wajen tafiya saurin da zai fitar da shi daga cikin hayyacinsa ma'ana da zaran an ganshi za a ga cewa wani ba a nutsabe yake Allahumma sai dai in ya kasance misali hali ne ya kama misali mota za ta barka in ba kai sauki ba za ta yi gaba anan ba laifi bane ko gudu kana iya yi domin ka tarar da ita ko kuma wani abu ya faru wanda dole ne a zo da maza to wannan anan ba sauri ba ko gudu mutum yana iya yi amma haka in kana tafiya to ya kamata tafiyar ka ya zama tafiya ce a nutse babu nuna isa babu nuna jiji da kai domin nuna isa da jiji da kai a wajen tafiya haramu ne Ubangiji ta'ala ya haramta mana haka da nassi na Al-Qur'ani wala tamshi fil ardi maraha Ubangiji ta'ala yace kada kai tafiya a ban ƙasa dan nuna jiji da kai da takama to shine anan yace wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna bayin Allah nagari sune waɗanda suke tafiya a ban ƙasa haunan anan mansubun ne alal hal ma'ana halin yanda suke tafiya a nutsa suke tafiya sannan sai yace wa idza khatabahum jahiluna idan wawaye suka musu magana ta wauta qalu salama sai su fada musu fada wanda za su kufuta wato game da sharrin su da muguntarsu ma'ana ba sa biya musu akan wautar da suka yi musu ayi ta bata lokaci idan wawaye musu wauta ya gaya musu bakar magana ko ya zage su sai su ce je ka Allah ya baka hakuri shikenan idan ka ce masa Allah ya bada hakuri ai babu wani abin da zai biyo baya ka fada masa fada wanda zaka kufuta game da sharrinsa da muguntarsa domin shi da mun wawa so yake a biya masa ayi ta zubar da wauta to dan haka bawan Allah wanda yake nagari duk abin da za a masa na musgunawa na cutarwa to yakan kauda kai ya yafi domin ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wautar mai wauta ba ta dada masa komai sai jimiri duk wautar da zaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai tanka maka ba sai dai ya ƙara jimirewa ya kauda kai ya manta wannan wauta da ka masa to shine anan Ubangiji ta'ala yace wa idza khatabahum lijahiluna idan wawaye suka musu zance wanda yake na wauta suka musu magana ta wauta qalu salama ay qalu qawlan salama sai su fada musu fada wanda za su kubuta game da sharrin su da muguntarsu ash-shahid malan yazo da wannan aya domin wannan gaba da yace yamshuna alal ardi hauna sune suke tafiya a ban ƙasa hali a nutse kaga wannan yana nuna kenan mumini da zamansa da tashinsa da tafiyarsa da maganganun shi ana so a same shi a nutse domin duk wanda yake da nutsuwa Ubangiji ta'ala yakan zuba masa kurjini, duk wanda ya ganshi sai ya girmama shi. Sannan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an aqbahikan hatta tura minhu lahawatu innama kana yatabassa. Muttafaqun alai. Aisha Allah ya yarda da ita take cewa ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dai ya haɗu yana mai kilkilewa da dariya har ya zamanto ana ganin lahawatuhu, wato shine hankarsa, me ake cewa hanka, duk da cewa in aka ce hanka shine nan saman baki kenan. To abinda ake nihi da lahawa, lahawat jam'i ne na luha. Idan aka ce allaha shine nama kenan wanda yake kasancewa a can ƙarshen baki kenan kusa da kofa ta makogoro, zaka ga wani nama yana sama yana ƙasa, to wannan shine ake kiran shi laha, jam'i ne kenan lahawat. To shine Aisha take cewa da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu yana mai kilkilewa da dariya har ana ganin kenan naman ƙarshen baki kenan wanda yake na can sama shine na hankalsa kenan. Har ba take cewa da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yage baki yana dariya har ana ganin hankalsa. Tace innama kana yatabassa, kadai in ma abu ya kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yana cikin hali wanda yake na jin dadi da murna, kawai iya abin da yake murmushi yake, mulmushi iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. In ma abu ya burge shi ya kayatar da shi ko kuma yana cikin yanayi wanda yake na jin dadi da murna, to kawai iya abinda manzon Allah yake mulmushi yake. Domin yage baki a wajen dariya wannan ba sifa bace ba ta mu'mini, bai dace da mu'mini ba, bai dace da mu'mini, domin yana ɗaya daga cikin abinda ke zubar da kurjinin mutum ya zamanto ba shi da kima a wajen jama'a. Shi kuma duk abin da zai zubar da kima ta mumini a idan jama'a, to wannan haramun ne kwata-kwata, baya halatta. Don haka anan mu gane cewa bai dace da mumini yage baki ya ringa kilkila dariya. An gane ko? In har ma abin yin dariya ya kama, to abin da ya kamata mutum ya yi mulmushi, kamar yadda ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yin mulmushi a duk lokacin da abu ya kayatar da shi ya burge shi ko lokacin da yake hali wanda yake na jin daɗi da walwala, iya abin da yake mulmushi yake. Za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, باب الندب الى اتيان الصلاه والعلم ونهوهما من العبادات بالسكينه والوقار. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية الله فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضا. قوله البر الطاعة والإيضاء بإيضاد مؤجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة وهو الإسراء. مالم الله يجيك أنسى كيف wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na mustahabbancin zuwa sallah da wajen ilimi, ma'ana makaranta, wurin wa'azi, wa nahwihi, ma da abin da ya kama da haka, minal ibadat, wato na ibada bisakinati, cewa in mutum zai je ya je da natsuwa, wal waqar, wato da girmamawa. Wannan babi ne na musamman malam ya biyo baya da shi bayan baban da ya gabata, wanda yana nuna mana sifar bayin Allah na gari, wato shine natsuwa da kamewa a kowane hali suke ciki, sawa'an mutum yana zaune ko yana tafiya ko yana cikin maganganu, to ana buƙatar ya zamanto mumini yana da natsuwa. To shine anan malam sai ya ware wani bangare wanda ake buƙatar mumini ya zamanto yana da kamewa da natsuwa akan waɗannan al'amura. Shine yace babun nadbi ila itiyani salati wal ilmi wa nahwihima minal ibadat bisakinati wal waqar. Yace babe ne wanda ke bayani game da mustahabbancin zuwa sallah wal ilmi da neman ilimi, wa nahwihima da abin da yake kama da su, minal ibadat na ibadu bisakina, mutun yaje da hali wanda yake nan suwa wal waqar, wato da kamewa. In zaka je sallah ya zamanto kana da nutsuwa, in zaka je makaranta ya zamanto kana da nutsuwa, in zaka je duk wani wuri wanda yake na ibada to ya zamanto akwai nutsuwa da kamewa tattare da kai. Shine anan malam sai ya shigo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Ubangiji ta'ala ke cewa wa man yu'azzim sha'a'ir Allah, duk wanda ke girmama alamomi na bautar Allah. Lafazin sha'a'ir jami'i ne na sha'ira, idan aka ce sha'ira bi ma'ana al'alama, duk wani abu wanda Allah ya alamta mana cewa ibada ce mai zaman kanta wanda ya shar'anta mana, to wannan ibada ya kamata mu girmama ta, mu darjanta ta, mu kimanta ta. Duk wani abin da Allah ya shar'anta mana a matsayin ibada, to ya zama wajibi akan mu girmama wannan al'amari. Shine yace wa man yu'azzim sha'a'ir Allah, duk wanda ke girmama alamomi na bautar Allah, ma'ana abubuwan da Allah ya shar'anta ma bayinsa, fa innaha min taqwal qulub, wannan girmamawa tana ɗaya daga cikin abin da ke nuna cewa tsoron Allah ya samu gun zama a cikin zuciyarsa, ma'ana yana daga taqawa wadda ke Allah yake azurta wasu bayi daga cikin bayinsa da ita. Duk a galar da Allah yake rataya ma bawa, babu gala sama da taqawa. An gane ku? Duk wanda Allah ya azurta shi da taqawa, in aka ce taqawa shine tsara dokokin Ubangiji, abinda yace kai kana yi bakin gulgudan iko, abinda aka hane ka kana hantuwa, wannan shine ake kira da taqawa kenan, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, wanda ita kuma shi kuma tsoron Allah mahallinsa shine zuciya, mahallinsa shine zuciya. Amma in har tsoron Allah ya samu gun zama a zuciya, to zaka ga ya bayyana akan gabaɓuwan mutum. Amma ba haka ba kawai kai ta sheke ayarka, in an maka magana ka ce ai tsoron Allah a zuciyarki, wanda hujja ce ta masu isbali, masu sakin wando suna take shi, wai in an ce wani ka ji tsoron Allah sai ya ce ai tsoron Allah a zuciya yake, ba a tufafi ba yake. To inda a ce tsoron Allah akwai shi a cikin zuciyarka, to da ya bayyana a gabaɓuwan jikinka. Wannan ka'ida ce, in dai akwai shi a cikin zuciyar mutum, to zaka ga a cikin maganganun shi da ayyukan shi da sifar shi gaba daya zaka ga tsoron Allah ya bayyana. Zaka ga fama yake yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kowane bangare daga cikin bangarori waɗanda suke na rayuwa. To shine Ubangiji ta'ala yace wa man yu'azzim sha'a'ir Allah, duk wanda ke girmama alamomi na bautar Allah, ma'ana abubuwan da Allah ya shar'anta ma bayinsa na ibada, sai ya ce fa innaha, domin girmama waɗannan abubuwa, min taqawal qulub, yana daga tsoron Allah wanda ke cikin zukatan bayi, ma'ana wanda Allah yake sawa a cikin zukatan bayinsa. wanda ita zuciya gaba ce daya daya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa in ta yi kyau to sauran gangan jiki gaba ɗayan sa zai yi kyau, in ta baci kuma sauran gangan jiki gaba ɗayan shi ba shi da amfani, gaba ɗayan shi shi ma zai baci. To dan haka shine anan wannan yana nuna mana malam ya shigo da wannan aya, domin sallah ita ce babban rukuni daga cikin rukunai na musulunci bayan kalima ta shahada. Bayan kalima ta shahada duk abinda Allah ya shar'anta ma bayan sa babu abinda ya kai matsayin sallah. To dan haka in za mu je sallah ya zamanto muna da nutsuwa, muna da girmamawa. Ba a buƙatar mutum ya je sallah a cikin hayaniya da yawan waiwaye da yawan guje-guje da sauransu, wannan kwata-kwata baya dacewa. Bai taƙaita ba ga sallah duk wani abu mai sunan ibada. Idan za ka je to ana buƙatar a same ka kana da nutsuwa, kana da kamewa. Kenan shine malam ya shigo da wannan aya wadda ta haɗa kowane abu wanda yake mai sunan ibada. Ana buƙatar a same mu muna da nutsuwa, muna da kamewa idan za mu je kan wannan aiki na ibada. Dan haka malam da ya ce babun nadibi ila itiyanis salati sai ya ce wal ilmi wa nahwihima minal ibadat sai ya ce bis sakinati wal waqar. Kenan sallah da neman ilimi da abin da yayi kama da sunan ibadu, in mutum zai je to an so ya je da nutsuwa da girmamawa. Sannan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idza uqimatis salatu. Manzon Allah ya ce idan aka tada iqamar sallah fala ta'tuha wa antum tas'alu. Manzon Allah ya ce kar ku je ma sallah halin kuna masu guje-guje. An gane ko? Idza uqimatis salatu, idan kuka ji ana tada iqamar sallah ko kuka ji an tada iqamar sallah, manzo Allah yace fala ta'tuha kar ku je ma sallah wa antum tas'au halin kuna masu guje-guje. Lafazin wa antum tas'au jumla ce wadda take haliya, ma'ana kar ku je ma sallah halin kuna masu guje-guje. Abinda muke tambaya wannan gaba da aka ce idza uqimatis salatu, in an tada iqamar sallah kuka ji an tada iqamar sallah, manzo Allah yace kar ku je ma sallah halin kuna guje-guje. Shin wannan magana da wa ake? Da waɗanda suke cikin masallaci ko waɗanda suke wajen masallaci? A waɗanda suke wajen masallaci, wasu suna masana'antarsu, wasu suna cikin gida basu fito ba da su aiki. Wanda yake cikin masallaci akwai fa'idar a ce masa falata a tuha? To wannan dalili ne tabbatacce kamar yanda malamai suka tabbatar cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ana tada iqama daga murya aiki. Dan haka Ibnul Usaymin Allah ya ji kansa ya ce ba laifi bane ba tada iqama a cikin microphone, a tada a cikin lasifika. Bal ma akwai nassin da yazo a cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah maimakon idza uqimatis salatu, idza uqimatis salatu chai idza sami'tumul iqama, idan kun ji tada iqama. Manzon Allah sai yake cewa idza sami'tumul iqama fa alaikum bis sakinati wal waqar, sai yake cewa fala ta'tus salata, yake cewa idza sami'tumul iqama, yake cewa fala ta'tus salata wa antum tas'au. Manzo Allah yace in kun ji an tada iqama kar ku je ma sallah wato halin kuna guje-guje, kar ku je halin kuna guje-guje. Sai yace wa alaikum bis sakinati wal waqar, ku je ma sallah halin kuna nitse da kamewa da girmamawa. Fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fatimu, yace abinda kuka tarda ku sallata sai yace kuma abinda ya kuce muku wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wato ku cika. To dan haka Ibn al-Usaymin sai yace wa hadha yadullu ala anna al-iqamata tusma'u min kharij al-masjid, yace wannan dalili ne a bayyane wanda yake tabbatar da cewa ita tada iqama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke wajen masallaci suna ji, ma'ana wasu suna masana'antar su, wasu suna gida. an gane ku. To dan haka kasancewar ita matsala ta addini akan irin wannan, saboda wasu dan zafin kai wai in ka ta da ikama ala sifika suna ganin cewa kamar ka zo da wata bid'a. Kuma matasa ne waɗanda ba su san komai ba, suna ganin kamar wani laifi ne. Shi kuma kasancewar akwai fahimta ta malamai wanda tana cikin Fathul Bari, wanda kasancewar Bilal a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai yi kiran sallah yakan hau wato wata hasumiya, ma'ana wani dan dakali yayi kiran sallah a wajen masallaci. Idan zai tada ikama kuma yakan tada ikama a cikin masallaci. To anan ne sai wani malami yayi fahimtar, sai ya ce wannan kenan yana nuna cewa shi kiran sallah shi ake daga murya, ita kuma ikama kenan ba a daga murya, saboda jama'a sun riga sun hada a masallaci kenan kiran sallah, waɗanda suke ana sanar da jama'a ne cewa lokacin sallah ya shiga, ita kuma wannan kenan kasancewar jama'a sun riga sun gaba. Iya fahimtar sa. To amma shi ko wannan nasi ne karara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya nuna daga murya a wajen tada ikama abu ne wanda ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In har waɗanda suke cikin masallaci ake ma magana kenan, ko menene fa'idar a ce falata atuha wa antum tas'au, kar ku je ma sallah halin kuna guje-guje. In ka ce mutumin da yake kofar masallaci, to wanda yake kusa da kofar masallaci ko yake kofar masallaci a zaune, menene zai yi gudu har ya shigo masallaci? Kenan wannan ana maganar ga wasu suna cin gidajensu, wasu suna masana'antarsu. Aka ce to in za ku zo sallar kun ji an tada ikama, manzon Allah ya ce kar ku zo wa antum tas'auna halin kuna guje-guje. An gane ko? Sai ya ce wa atuha wa antum tamshun, manzon Allah ya ce ku je ma sallah wa antum tamshuna halin kuna masu tafiya, kamar yanda Allah ya ɗabi'antar da ku yanda kuke tafiya. Kenan kada ya zamanto tafiya ta zamanto sando, kamar yanda wasu malamai suna ganin cewa in za ka je masallaci ana son mutum ya ringa kusantar da taken shi domin ladan shi ya waita. Wannan babu wani dalili da yanda ya nuna haka, illa kasancewar su suna kallon hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salat, dukkan takin da zaka yi zuwa masallaci Allah yakan daukaka darajarka, kuma sannan akan shafe maka zunubi. Dan haka wasu malamai suke cewa in zaka je masallaci ka ringa kusantar da takinka, ma'ana domin ka samu taki wanda yake mai yawa. To malamai suka ce anan manzon Allah me yace cewa wa antum tamshuna, ku je halin kuna masu tafiya, kenan yanda dabi'a ku da al'ada ku take ta tafiya. Sai ya ce wa alaikumus sakina, manzon Allah ya ce kuma ku lazinci natsuwa, ma'ana ku lazinci natsuwa da kamewa. Sai ya ce fama adraktum fasallu, abinda kuka tarda ku sallata. Sai ya ce wa ma fatakum fatimu, abinda ya kuce muku manzon Allah ya ce ku cika. A nan da ya ce idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'au, lafazin tas'au an ciro shi ne daga as-sa'yu. Shi lafazin as-sa'yu yakan dauki ma'anar wato aiki, an gane ko? Yakan dauki ma'anar aiki, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna sa'ayakum la shatta, inna sa'ayakum ay inna amalakum, lalle aikin ku ku ƴaƴan adam mabambanta ne, wani yana aiki saboda Allah, wani ku yana aiki don neman duniya. Haka yace inna hadha kana lakum jazaan, sai yace wa kana sa'yukum ay wa kana amalukum mashkura. Kaga a waɗannan ayoyi guda biyu lafazin as-sa'yu ma'anar shi shine aiki. Haka a cikin suratu Saffat da yake cewa falamma balaga ma'ahu as-sa'ya, as-sa'yu anan ma ma'anar shi shine al-amal. To haka lafazin as-sa'yu wani lokaci yakan zo akan ma'anar wato tafiya da sauri, kamar gudu-gudu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa idza hiya hayyatun tas'a, sai ga maka maciciya ce tana tafiya da gaggawa, ma'ana tana gudu. Haka kuma can yana shi lafazin as-sa'yu kuma yakan dauki ma'anar wato shine tafiya, ka ringa tafiya kamar yadda Allah ya ɗabi'antar da kai. Shine al-Imamu Malik da sauran malamai suka fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharribai, fas'au malamai sai su ce famshu ko kuma su ce famdu, ma'ana ku wuce ku tafi masallaci kenan, ba ana nihi ba ku je wurin sallah da gudu-gudu, a'a. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani cai fala ta atuha, kar ku je ma sallah wa antum tas'aun, halin kuna guje-guje kenan, kuna sauri-sauri wanda yake na fita daga cikin hankali. Manzon Allah yace kar ku yi haka, sai yace wa atuha, ku je ma sallah wa antum tamshun, halin kuna masu tafiya kamar yadda Allah ya dabi'antar da ku. Sai yace wa alaikumus sakina, kuma ku lazinci natsuwa a wajen tafiyar ku, kenan ba a buƙatar mai zuwa masallaci yana sauri, ba a buƙatar mai zuwa masallaci yana waiwaye-waiwaye, ko kuma ya zamanto yana wasu maganganu waɗanda ba su dace ba. Iya abinda ake buƙata ya kani, abinda yake fita daga bakinka ambaton Allah, babu kallakalle, ba maganar wato tafiya wadda take ta fita daga cikin hayyaci. Shi ne sai ya ce, to amma akwai lokacin da malamai suka ce ya ɗan halatta mutum ya ɗan daga ƙafa ya ɗan yi sauri, a lokacin da mutum yake tsoron wato raka'a za ta kunce masa, limami ya yi ruku, wanda in ka ɗan yi lati wato zai iya ɗagowa. A nan malamai suka ce ba laifi mutum yakan iya ɗan daga ƙafa domin ya samu wannan raka'a. Sai ya ce fama adraktum fasallu, manzon Allah ya ce abinda kuka tarda ku sallata. Wannan yana nuna duk halin da ka samu liman in ka zo masallaci, to kabbara za ka yi ka bi shi, in a tsaye ka tarar da shi sai ka yi kabbara ka bi shi, in yana cikin ruku'u ka yi kabbara ka duka, in yana cikin sujada ka yi kabbara ka duka ka yi sujada, in yana zaman tahiyya ka yi kabbara ka zauna ka yi zaman tahiyya, duk halin da ka same shi haka za ka shiga sallah. Don haka jahilci ne na in ka zo ka samu limami yana zaman tahiyya sai ka ga mutum ya tsuguna ya game hannu, wai jira yake zama ne na ƙarshe ko kuma ba na ƙarshe ba ne ba, duk halin da ka samu liman kabbara za ka yi ka bi shi. Shi ne ya ce fama adraktum, duk abinda kuka tarda na sallar liman, manzon Allah ya ce ku sallu ku sallata. Sai ya ce wa ma fatakum fa'atimmu, abinda ya kurce muku manzon Allah ya ce ku cika. Wannan shine dalilin da yake tabbatar da cewa a duk lokacin da ka samu wani abu daga cikin sallar liman, wani abu ya kurce maka, to iya abinda za ka yi ciko za ka yi, ba ramuwa ba za ka yi. Misali a sallah ta isha ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe, wanda biyu na ƙarshe da ka samu fatiha ne kaɗai liman ya yi babu sura, to kai a matsayinka matsayin biyu na farko suke masu fatiha da sura, idan ya salamce in ka tashi raka'o'i biyun da za ka zo da su fatiha kaɗai za ka zo da su a goye ba maganar sura. Misali sallah ta magariba sai ka samu raka'a biyu, ɗaya ta kubce maka, biyun da ka samu wannan matsayin biyu suke naka na farko masu fatiha da sura, in ka tashi fatiha kaɗai za ka yi a goye. Ka samu raka'a ɗaya a sallah ta magariba biyu suka kubce maka, wannan ɗaya da ka samu kaga ta ƙarshen sallar liman ce wanda fatiha ce kadai ba sura, to kai a wajenka matsayin ta farko take mai fatiha da sura, idan ka tashi za ka yi fatiha da sura a bayyane, wannan ita ce raka'arka ta biyu. In ka yi sujada sai ka zauna ka yi tahiyya, sannan sai ka tashi ka kawo ta uku, fatiha ce kadai ba sura. An gane ku? Kenan haka yanzu misali a sallah ta azzahar ka samu raka'a uku ɗaya ta kubce maka, to wannan ɗaya da za ka kawo fatiha kaɗai za ka kawo. An gane ku? Waccan wadda ka samu ta biyun liman kai matsayin ta farko take, ta ukun liman da ka samu kai matsayin ta biyunka take, ta ukun liman da ka samu wannan kai wanda ta ƙarshen liman da ka samu ta huɗun shi kai matsayin ta uku take, kenan in ka tashi fatiha kaɗai za ka yi. Tare da cewa malaman Malikiya da malaman Hanafiya su sun tafi akan cewa a duk lokacin da mamu ya samu wani abu na sallar liman, wani abu ya kurce masa, to iya abin da zai sai ya ramo abin da ya kurce masa. Misali sallar isha sai ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe, suka ce in ka tashi kenan fatiha da sura za ka yi a bayyane, ka zo da raka'o'i biyu domin su ne suka kurce maka, kenan ramo su za ka yi. An gane ko? Haka suka tafi. Menene dalilin su? Shine lafazin da ke cikin sahihu Muslim da manzon Allah ya ce idan za ku je sallah tare da ku akwai natsuwa da girmamawa, kar ku je ma sallah kuna guje-guje. Manzon Allah sai ya ce fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqtu, abinda kuka tarda ku sallata sai ya ce wa ma fatakum faqdu lafazin faqahu sai suka dauki ma'anar cewa anan abinda ya kuce muku kuramu dan haka suka ce duk abinda ka samu na sallar liman kenan abinda ya kuce maka shine zaka ramo a bisa gwalgwadon yanda ya kuce maka kenan shine muka yi misalin a sallar isha in ka samu raka'o'i biyu na karshe kenan biyu na farko masu fatiha da sura sun kuce maka in ka tashi fatiha da sura zaka yi a bayyane haka malaman malikiya da malaman hanafiya haka suka faɗa sai dai malamai suka ce a wannan lafazin faqdu ba yana nihin cewa ku ramu shi ma ma'anar shi shine ku cika ciko manzo Allah yake nihin ku yi domin lafazin alqaba a larabci yana daukan ma'anar al-itimam shine cikawa kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa fa idza qadaytum manasikakum qadaytum ay atmamtum in kun cika ayyukanku na haji an gane ko nan ba ana nihi in kun rama aikin ku na haji a fa idza qadaytum manasikakum in kun cika wato aikin ku na haji haka kuma ubangiji ta'ala ke fada thumma liyaqdu tafasahum waliyukunu zurahum waliyatawafu bil baitil atiq thumma liyaqdu tafasahum sannan alhazzai wato su cika ibadar su ta haji me ake nihi da tafasahum shine su yi aski ma'ana su yanke farci lokacin da suka je suka yi jifa thumma liyaqdu tafasahum ma'ana su cika aikin su na haji haka can ubangiji ta'ala na fada a cikin suratul ahzab yake cewa wa minhum man qada nahabu daga cikin su akwai wanda ma'ana ya biya bukatar sa bukatar shi ta cika shine ya samu shahada a fagen daga wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila dan haka mutumin da ya mutu ake cewa kada ka ba kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa fa wakazahu musa fa qada alayhi Musa ya dambace shi faqa ba alaihi ma'ana sai ya cika masa ajalin da Allah ya yanka masa kaga kenan lafazin alqaba'u anan bi ma'ana al-itima to dan haka malamai suka ce shi ma wannan lafazi na cikin sahihu muslim abin da yake nihi cikawa dan haka magana mai rijaye kamar yanda ibnu rushd Allah ya ji kansa a cikin littafin sa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala iya abin da ya rijaye abinda ka samu na sallar liman sai ka dauke shi cewa shine na farkon ka iya abinda zaka yi ciko zaka yi a sallar isha in ka samu raka'o'i biyu na karshe sai ka dauke su a matsayin su ne biyunka na farko masu fatiha da sura a bayyane iya abinda zaka yi bayan sallamar liman sai ka zo da raka'a biyu fatiha kadai a koye ba tare da sura ba shine manzo Allah ya ce wa ma fatakum fatimu abinda ya kuce muku ku cika a takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi domin ya nuna mana cewa in za mu je sallah anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarnin cewa a samu nutsuwa da kamewa da girmamawa tattare da mu kar mu je ma sallah muna guje-guje dan haka duk wani aiki na ibada ana buƙatar mumini idan zai je ya zamanto yana nutsi shine sai malam yake cewa al-imamu muslim ya dada a cikin riwayar sa manzo Allah ya ce fa inna ahadaku domin ɗayanku idza kana ya amidu ila salati fa huwa fi salati idan ya kasance yana nihin zuwa sallah to ya san da cewa yana cikin sallah a lokacin da kai arwalla ka kyautata arwalla daga gidanka ko daga masana'antarka ka tashi takanas zaka je masallaci to ka tabbata cewa kana cikin sallah kafin ka isa masallaci ma kana cikin sallah ma'ana Allah ba zai gushe ba yana rubuta maka ladan sallah har ka je masallaci kai jiran liman liman yazo a tada sallah kana cikin ladan sallah shine manzo Allah yace fa inna ahadakum dayanku ya san da cewa idza kana ya amidu ila salati idan ya kasance yana nihin zuwa sallah fa huwa fi salati ya san da cewa yana cikin sallah ya san da cewa yana cikin sallah kaga wanda ke cikin sallah ba a san shi ba da yawan waye da yawan maganganu da sauransu a ana buƙatar ya zamanto mutum yana cikin kamewa da nutsuwa sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda annahu dafa'a ma annabi sallallahu alaihi wasallama yawma arafa ranar arafa ya dawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga arafa zuwa muzdalifa bayan faduwar rana فسمي النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل منذ الله أبايزا سيجي واتو ساوتر واود تكي ميساناني دا دوكا دا دقا مريا واتو براق أمة أنا دوكا دا قمي دا بولالا أنا دقا مريا أنا مسس آوى دومية كارة فيها فأشار بصوته إليه manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya musu nuni da bulalarsa wa qala sai yace ayyuhan nas yace ya ku jama'a alaikum bis sakina manzon Allah yace ku lazanci nasuwa sai yace fa innal birra laysa bil idha yace gaugawa ba ta daga cikin da'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana wannan sauri da za ku yi da guje-guje ku zo musdalifa wannan baya daga cikin da'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda a jahiliya in sun je sun tsaya in za su dawo iya abinda suke rigaye ake kafin rana ta fada su isu Muzdalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya saba musu kasancewar manzon Allah ba bai fito ba daga cikin zagayen Arafa sai da rana ta fada kuma jama'a da suna tsawatar da raƙumi suna dukan shi suna daga murya domin ya ƙara sauri manzon Allah sai ya musu ishara da bulala ya daga yana nuna musu yana cewa ya ayyuhan nas ya ku jama'a manzon Allah ya ce alaikum bis sakina manzon Allah ya ce ku lazanci nasuwa fa innal birra laysa bil idha manzon Allah ya ce domin wato bin Allah bai zamanto ba yin gaugawa ma'ana yin gaugawa baya daga cikin bin Allah lafazin al idha asali a larabci shine tafiya ta raƙumi irin gaggawa da raƙumi yake a wajen tafiya shine ake kira da al-iqba kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa walau aradu al-khuruj la'addu lahu udda walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idi law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala'udu khilalakum yabghunakum al-fitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bil zalimin ash-shahid wala awdau khilalakum ay wala asra'u khilalakum al-iqba shine anan malam yace huwa al-isra ma'ana gaggawa a wajen tafiya wanda asali tafiyar raƙumi domin tafiyar raƙumi gaggawa ce to asali kenan gaggawa ta tafiya ta raƙumi shine ake kira da al-iqba to shine anan manzon Allah yake cewa fa innal birra laysa bil iqba wato gaggawar tafiya manzon Allah ya ce babin Allah bane ba ma'ana ku yi a hankali ku je a nitse to dan haka wannan kaga an taso ne daga Arafa za a je Muzdalifa su sahabbai sai suka ringa sukunya raƙumi ana gaggawa su ake ai gaggawa a zo Muzdalifa manzon Allah ya ce a'a ya ce ku ba a hankali ku nitsu ayi tafiya a nitse kaga daga wata ibada ce aka taso kuma za a je wata ibada domin zuwa Muzdalifa a je a yada zango a kwana aiki ne daga cikin ayyukan haji to dan haka anan malam yace duk wani aiki na ibada in mumini zai je to ana buƙatar ya je a nitse kada ka je kana guje-guje babu nutsuwa tattare da kai nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk